الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو شرند شدة قوات الرجب شكرا تدبو آية دريه أود تلاتين da tara bayan hijira annabi sira da abinci suka tabbata a gare shi daga garin Makka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace da yammaci na 12 ga watan 4 shekara ta 2018 a shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a wannan littafi na mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf annawawi Allah ya ji kamalan da rahama idan ba a manta ba a wancan sati mun tsaya ne a babin da yake bayani game da ladabi na nutsuwa babul waqar was sakina muna kuma cikin tabul adab yau insha Allah ta'ala zamu tashi babun ladabi ila ityani salati wal ilmi ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار بابي ني دمالا يقول لا شيد ومن يبياني غمدا مستحبان تبيا زوا سلا والعلم دوكما تبيا دني من علمي ونحوهما دمك من تن تبيا زوا غراري إرمان أنما سؤال بركة من العبادات سكين غرن gurare da ake zuwa domin yin ibada bis sakinati wal waqar mutun yayi tafiya domin zuwa wadancan gurare da nutsuwa da kuma tafiya a sannisan to wannan shine abinda malam zai mana bayani a cikin wannan babi insha Allah ta'ala malai ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace zalika wa may yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub dalika ma'ana wancan bayanin da ya riga ya wuce a baya sai Allah madaukakin sarki ya jingina shi da wani bayanin yace wa may yu'azzim sha'air Allah dukkanin wanda yake girmama alamomin addinin Allah subhanahu wata'ala fa innaha min taqwal qulub hakika hakan alama ce sheda ce da take nuna cewa zuciyarsa tana da takawa da tsoron Allah abin nufi malam yace tafiya sallah ko kuma ita ibadar sallah ɗaya ne daga cikin manyan alamomin addinin Allah to lokacin da mutum zai tafi sallah ya sani wani waje zai tafi na musamman domin ganawa da Allah subhanahu wataala to wannan tafiyar bai kamata ya tafiya ta gaggawa ko tafiya ta sauri ko tafiya da shari'a bata buƙace shi ba tafiya a hankali gurgudan yadda ba zai wahalar da kansa ba zai je masallaci yana haki ba to ita kanta wannan tafiya a bace da shari'a take buƙatar mutum ya yi irin ta kuma yin haka girma alamomin addinin Allah ne haka nan duk wani waje da mutum zai je domin ibada a wajen to tafiya a hankali zuwa wajen shi ma wannan abu ne da shari'a take buƙata da mutum ya yi shi wa annabi hurayra radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi abu hurayra yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa idha uqimati salatu idan aka tsayar da sallah aka tada iqama fala ta'tuha wa antum tas'auna to kada ku taho masallaci kuna gaggawa kuna gudu sauri wa tuha wa antum tamshuna annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ku zo wa sallah kuna masu tafiya a hankali ma'ana tamshuna tafiyar ku yadda kuke a dabi'ance ka fito daga gida zaka ji wajen wata biyan bukatar ka ba tare da kana yin sauri ba ce irin tafiya kake yi to lokacin da ka fito daga gida zaka je masallaci irin tafiyar da ya kamata kai kenan bai kamata ka rinka gudu-gudu sauri-sauri ba ko abin da ya kamata haka saboda ita wannan tafiyar da zaka yi daga gida zuwa masallaci ita kanta wannan tafiyar ibada ce manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace duk mutumin da ya alola daga cikin gida alolar da ta dace da koyarwar manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sannan ya fito daga cikin gidansa babu abin da ya fito da shi sai tafiya dan ya je yi sallah annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace duk taku na farko da zai yi daga kafarsa da zai yi sauke za a kankare masa zanubansa taku na biyu kuma da zai yi za a ɗaukaka darajarsa haka mutum zai rinka haije masallaci yanzu lokacin da ka fito daga gida zaka zo nan matakar abin da ya fito da kai kenan sallah to har ka zo masallaci abin da za a yi maka kenan duk taku na farko za a kankare maka zanubinka guda nawa za a kankare Allah subhanahu wataala shi ya bari manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi bai gaya mana ba sannan idan kai ɗaya takun sai kuma ɗaukaka darajarka gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya ga dama to har mutum ya zo masallaci haka zai to kaga ashe wannan takun da kake daga gida zuwa masallaci ibada ne saboda haka tunda ibada ne ko shari'a ce ta kamata ta haddade maka ya kamata kai wannan taku to sai aka ce maka kada ka to masallaci kana gudu kana gaggawa kana sauri wa atuha wa antum tamshuna ku taho masallaci kuna tafiya gwargwadon yadda ka saba tafiya ka tewa da kullun ba tare da sauri ba wa alaikumus sakina sai manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ina horanku da ku nutsu wajen wannan tafiyar taku ku samu nutsuwa lokacin da kuke tafiya zuwa masallaci lokacin da mutum ya fito daga masallaci ɗaya daga cikin ladaban da ake so ya kiyaye shine idan zaka fito daga kofar gida sai kai addu'ar fita daga gida bismillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla او اضل او ازل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل اي او يجهل عليا شيكنا سيكا فتو تو لوكاشن داكا تو كوما سيكا رين ادوار تفيا مسلاتي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأظم لي نورا وجعل لي نورا وجعل لي نورا وجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وجعل لي نورا وجعل لي نورا في قبري ونورا في إظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا هب لي نورا على نوري تكادا yadda na karanta addu'an nan da tsayinta zaka ga idan ka fito daga gida kana ta tabe maka cewa takuno zaka baka gama wannan addu'ar ba to sai kaga duk tafiyar ka daga masallaci daga gida zuwa masallaci ibada ce takun da kake ibada ne addu'ar da kake ibada ne magana da kake ita kanta ibada ce to sai kasance nurun ne ala nurun haske akan haske to wannan tafiyar sai ka bi ta asanna kada kai gaggawa kada kai gudu annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace fa ma adraktum idan kuka zo masallaci abinda kuka riska na sallah ana yi a lokacin fasallu to ku shiga ayi sallar da kuka sallata ina fatan gano wannan gabar ma'ana ma malaman larabci suka ce tana cikin mubahamat abinda ake ce musu mubahamat su ne akwai lafzan da idan sun zo a wajen malaman usulul fiqh suna game komai da kuma yana shiga cikin su ne daga ciki akwai ma ma'ana ma adraktum duk abinda kuka riska komai kankanta abinda ka riska limami yana yi a lokacin a cikin sallar sa to fa sallu ka shiga kai sallar ka sallaci wannan abinda ka tarda limami yana yi ina fata an fahimta annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace wa ma fatakum abinda kuwa ya kafce muku ya kwace muku baku samu ba raka'a ɗaya ka samu raka'a biyu ka samu raka'a uku ka samu sauran abin da ya kwace maka baka samu ba fa atimmu sai ka ci koshi ma'ana an ka tashi aka gama sallar limami ya sallama to sai ka ci koshi to
anan wajen abin da gabata mu fahimta akwai abubuwa kamar haka. Abu na farko shine wajen tafiya masallaci, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mu tafi a hankali, kada kai gaggawa, kada kai gudu, kada kai sauri. Saboda me? Sallah a bace take da take buƙatar nutsuwa gaba daya. Saboda ka sani ko wani babban mutum ne wanda ake ganin girman sa da matsayin sa a duniya ya kiraye kai ce ka zo, na san za ka yi kokari ka zo a tafiya wacce take ba za ta tayar maka da hankali ba. Abin nufi ba za ka zo wajen sa kana haki ko kana nishi ba, kai kanka ka san abin da kai baka kyauta ba. To bare kuma Allah subhanahu wataala yanzu ka tone za ka gana da Allah madaukakin sarki. Lokacin da za ka gana da Allah madaukakin sarki shine lokacin da ya fi kamata a ce ka ware shi ka bashi kulawa ta musamman. To ka tawo da gudu saboda ka ga an yi ruku ko abin da ya kama da haka. Wannan gudun da kai kana zuwa ka yi ruku ka dauko sai sake ta haki ba nutsuwa a cikin sa. Ita kuma sallah ba ta da ake so a samu kyakkyawar nutsuwa a cikinta. To baya dacewa. Sai dai wasu daga cikin malamai suka ce idan kana kusa da masallacin kaga an yi ruku raka'a ta kubce maka, to babu laifi ka dan ƙara tafiya kadan akan tafiyar da kake tawo da kullum. Wannan an samu afkar daga hatta wasu daga cikin sahabbai suka yi, amma ba gudu suke ba, ba kuma saurin da ya wuce ka'ida suke ba, ta yadda mutum zai zo yana haki ba, wannan ake nufi ba. Abin da ake nufi shine ka dan ƙara taku kadan akan takun da kake nayo da kullum, ma'ana ka dan ƙara sauri kadan sai ka je ka riski sallah, babu wani abu insha Allahu ta'ala. Amma yanzu misali kana daga cikin nesa sai ka ji an yi ruku'u ko kuma ana karanta surar da an kusa ruku'u, to bai dace ka tura gudu ba. Ka ci gaba da tafiya a tafiya yadda kake yi lokacin da ka fito. Idan ka zo ka samu wannan raka'a shikenan fa biya wa ni'ima, idan kuma ka samu fa sai ka tashi karama kamar yadda hadisin ya nuna. Saboda haka babu laifi idan zaka iya riska ka dan ƙara takun kamar yadda wasu daga cikin malamai suka nuna. Abu na biyu shine fadin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace fa ma adraktum, duk abin da ka samu. To wannan shi zai nuna maka kuskuren wasu daga cikin masu bin sallah. Idan mutum ya zo zai yi sallah ya shigo masallaci sai ya samu limami ya yi ruku'u ko kuma ya yi sujjada, sai ga mutum ya tsaya tsaye kyam wai jira yake sai limami ya yi sujjada ta farko ya yi ta biyu ya dago sannan kuma ya bi shi, wannan abin da ya kuskure ne. Baka bi umarnin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin wannan hadisi da ya ce fa ma adraktum, duk abin da ka samu. Abin da ake so shine idan ka zo ka tarda limami a cikin sujjada me ya kamata kai? Kai kabbara ka shiga sujjada. Idan ka same shi a cikin ruku'u kai kabbara kai me? Ka bi ruku'u. Idan a cikin tahiyya ka same shi ka baraka ka bi tahiyyarka. Amma sai ga wasu mutum ya shigo masallaci sai ya tsaya wai limami ya dago daga sujjada sannan sai ya kabbara ya bi shi, wannan kuskure ne. Wasu daga cikin malamai suna gani cewa idan ka same shi a tahiyya ta ƙarshe daga ita sallama za a yi an gama sallah kenan, suka ce to babu laifi idan ka ga akwai wasu wanda za ku yi sallah da su daban sai ka ƙi bin sallah. Saboda me? Suka ce saboda wai baka samu sallah ba, baka samu jam'i ba. Ana samun jam'i ne da raka'a guda daya, ma'ana ka samu raka'a guda daya, to kai ko raka'a daya baka samu ba. To amma gaskiya kuma abinda hadisi yake nuna shine fa ma adraktum, duk abinda ka riska ka bi kawai. Idan a cikin tahiyya ka zo ka samu limami tahiyyar ƙarshe yana yi, to babban abin da yake kanka shine sai kai ka bara ka zo na ai tahiyya daka, idan ka gama sai ka tashi ka ci sallolinka insha Allahu ta'ala. Ladan jam'i zaka same shi, wannan shine abin da yafi. Abu na uku, yana da muhimmanci kwarai da gaske, yana da muhimmanci shine fadin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da cewa ma fatakum, abin da ya kwace muku, ma'ana da ka zo sai ka tara an yi raka'a biyu a sallar isha, saura raka'a nawa kenan? Saura biyu. To sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan akai wannan biyun da kai da limami to fa atimmu, sai ka tsoko ragowar biyun da baka samu tare da limami ba. To abin da yasa na ce yana da muhimmanci shine wajen ciko sallah galibi za ku ga wasu sukan sami iskali, tambayoyi sukan yi yawa akan irin waɗannan abubuwa, ya zan ciko sallah, na ga wani ya ciko sallah saɓani yadda na ciko. Saboda galibi mukan ciko sallah ne ta hanyoyi guda biyu, wasu sukan yi itimami shine abin da hadisi ne ya bayyana wa ma fatakum fa atimmu, sai su ciko. Wasu kuma sai su yi qada'i shine ramuwa. Ya waɗannan fuskoki suke shi qada'i, idan ka tashi yanzu muƙaddara cewa sallar isha ce ka samu raka'a biyu baka samu guda biyu ba, idan ka tashi guda nawa zaka ciko? Guda biyu. To idan qada'i zaka, idan ka tashi yadda zaka shine sai ka karanta sura
da Fatiha a bayyane sannan sai kai tashi ka ƙara sura da Fatiha a bayyane sannan sai kai tahiyya kuma kai sallama ka gama sallah kai qaba'i kenan idan kuma itimami zaka yi cikowa zaka yi to abinda zaka yi shine idan ka tashi bayan imami ya yi sallama sai kai Fatiha ita kadai a koyi sai kai sujjada ta farko da ta biyu bayan kai ruku'u ka dago raka'a ta biyu ita ma da zaka ciko zaka yi Fatiha ne ita ma ita kadai kuma a koyi sannan sai kai tayya kai sallama an fahimci abin kuwa to wanne ne daidai a ciki ayyuhuma aswab fatimu saboda mai saboda shi hadisin nan amma kada ku manta kuma akwai tarawaya a cikin sahih muslim ita ma ta zo da lafazin kuma faqabu wa ma fatakum faqabu akwai ta tana cikin sahih muslim abin da ya kwace muku abin da ya wuce muku sai annabi ya ce faqabu sai ku ramu to ya za a yi ka dau dan ruwayan guda biyu kai aiki da su gaba daya to shine sai malami suka ce kalmar alqaba'u a cikin larabci galibi tana zuwa da ma'anar al-itmam ne misali fa'idha qubiyatus salatu fantashiru fil ardi me Allah yake nufi da fa'idha qubiyatus salatu idan aka cika sallah aka gama sallah ina fatan fahimta kaga nan kalmar alqaba'u ta zo da me itmam fa'idha qadaytum manasikakum alqaba'u ana wajen me yake nufi fa'idha atmamtum manasikakum ba haka bane idan kuka cika ibadunku na aikin hajji to fadhkurullaha ka dhikrukum aba'ukum saboda kaga kalmar ita kanta al-qada'u da ma'anar mai tazo al-itmam da ma'anar cikawa Allah ya sa an gane saboda ka abinda yasa gani muka shiga iskali shine mazhabin mutamalikiya da muke bi a wannan kasa ta mu duk littafan su idan ka duba ga sun tafi ne sun karkata ne da kalmar al-qada'u ramuwa saboda ka idan ka rasa raka'a idan ka tashi to zaka sallaci abin da ya wuce kane na farko su haka suke shi kuma al-itmam cikowa abin da yake nufi shine zaka sallaci abin da tunda cewa kai ka ciko abin da ka samu raka'a biyu na farko su zaka bari a matsayin rukun ka na farko guda biyu ma'ana rukun karshe a sallar isha'i ake yin su Fatiha a boye to haka zaka shine cikowa Allah ya sa an fahimta to duk sallar da ka rasa haka zaka yi ta wa haka zada wa alaik duk sallar da ka rasa duk adadin raka'ar da ka rasa cikawa zaka yi dan uwa ba ramawa zaka yi ba wannan shine dan sun da yafi inganci tare da cewa wancan din shi ma wasu malaman sun fade shi Allah ba dukkan sarki ya samu dace to gaskiya abin da yasa na tsawaita bayani akai saboda tambayoyi sukan kai kawo akai ne gaskiya wani ya ga wani ya yi irin wancan shi kuma ya yi irin wannan bai san irin wannan ba saboda haka sai ga ya shiga damuwa sun tashi raka'a bibi suka rasa kowanne ɗaya daga cikin su to da suka tashi za su rabo sai ga wannan kawai yayi shiru bai yi karatu ba shi kuma yayi karatunsa a bayyane to sai ga ya haka to sai zai tambaya shin abin da ya ba daidai bane ko abin da wannan shine ba daidai ba to kowanne dai malamai sun yi fatawa da shi amma dai wannan shine abin da nassoshi na hadisai suka tabbatar da shi Allah madaukakin sarki ya datar da mu muttafaqun alai wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi زاد مسلم في روايه له امام مسلم يقرا في كتابه روايه تاسع يتي فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاه فهو في صلاه سو ده حقيقه ده daga cikinku idan ya nufaci masallaci ko ya nufaci wajen da zai je sallah to fa huwa fi salatin kamar yana cikin sallah ne abin nufi lokacin da ka taho zaka je kai sallah a masallaci to za a rinkar muta maka lada kamar kana cikin sallah an fahimta kun ga abin lada ne ga shan 10-20 tun daga fitowarka daga sallah wato sallah tana da falala a cikin addinin musulunci ku kalli yadda ake tabbatar falala a cikin sallah haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya faɗa game da alwala game da sallah game da duk wani abin da ya shafi sallah ku ga akwai robo akwai falala mai yawa kwarai da gaske hadisi ingantacce manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace idan mutum ya zo masallaci sai sallah raka'a biyu ta nafila tahiyatul masjid ko kuma raka'a da ake kafin sallah nafila da ake kafin sallah sai mutum ya zauna yana tasbihi ko yana zikiri yana jira limami ya fito ayi sallah sai manzon Allah ya ce wannan zaman da yake yi sallallahu alaihi wasallam
zaman da yake nadiran limami ya fito ai sallah ana rubuta masa lada kamar yana cikin sallah ko an fahimta kaga falala zuwa masallaci da wuri kenan ka fito da asuba tun karfe tun lokacin da ake asalata ka zo ka zauna kai rakatul fajrin ka zauna to a lokacin duk zaman da kake ladan da ake rubuta maka kana cikin sallah ko malaiku sun yi maka salati mutum bai fita daga wannan falalar ba har sai yayi ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu abu na biyu abu na farko shine ko alurarsa ta kare shine na biyu ko kuma ya tashi daga inda yake ko kuma ya wani zance mara kyau amma in dai ba haka ba za a yi ta rubuta masa lada kamar yana cikin sallah ne saboda haka tahowar da kai daga gida zuwa masallaci to ka sani kamar kana cikin sallah ne kaga bai dace a ce ka tsaya kana zancen da bai dace ba masallaci haka to sai wani tare ka je maka gulma sai ka ce ya hakuri da Allah barin dawo daga masallaci wannan da gaskiya kai kake da ku gulma wani sai tare ka je maka zancen da zaka kauce hanya zancen da bai dace ba sai ka ce da Allah ya hakuri masallaci zan je yanzu ina cikin sallah ne barin dawo kaga an kada din ma ba wai kamata yake je kai ba sai ka canza hanya wa idza marru bil lagwi marru kiraba haka Allah barkun sarki ya bayin Allah nagartattu ni tsatsu da wannan jumla حديث نغبا وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان كربو دغ عبد الله دان عباس يرد الله تكار تربتا اغريسو شي دا ماي فنسا انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله دان عباس يا تهو تاردا النبي صلى الله عليه وسلم سي كار تربتا اغريشي يوم عرفه رانر عرفه رانر ترغ وتن ذو الحج معنا رانر دا اكي تشو انا هاون عرفه كينان annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi ya taho abdullahi dan abbas shi ma ya taho tare da shi fa sami annabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajjaran shadidan kawai sai annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi ya ji wata irin tsawa mai tsanani ana irin zabar ababan hawa haka ana musu tsawa wa darban wa sautan lil ibli da duka ana dukan raquma da kuma sautin sa yana tashi raquman suna tahowa suna tun kudowa suna yin sauri saboda me wannan dukan da ake musu fa ashara bi sautihi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuni da bulalar da take hannunsa tunda shi ma yana kan abin hawa wa qala yace da masu wannan aikin da suke yi a bayan sa na dukan dabbobi da tun kudo shi saboda abin da yake faruwa shine aiki ne da tun lokacin jahiliya sun kasance suna yi idan suna aikin hajjin su na lokacin jahiliya na maguzanci duk lokacin da suka zo wannan wajen to al'ada ta gudana akan ba a tafi a hankali zaburo dabbobi ake da gudu a zo a wuce wajen ba a tafi a hankali to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake so ya lalata wancan abin da yake to maguzanci kuma yake so ya shigo addinin musulunci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nuna musu cewa wannan abin ba abu ne mai kyau ba sai ya ce musu ayyuhan nasu ya ku mutane alaikum bis sakinati ku samu nutsuwa fa innal birra laysa bil ida'i haqiqa aikin da'a aikin nagarta laysa bil ida'i ai ba da gaggawa ake san sa ba Allah madaukakin sarki ba da gaggawa ake san sa ba ko ba a hankali ko ba a sanni san manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan sauri da suka saba yi tun jahiliya suka shigo da shi kuma addinin musulunci a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bata shi sai ya lalata shi sai ya hana shi ya nuna tohowa a hankali shine abin da yafi dama kamar yadda suke cewa ai at-ta'anni min Allah wal ajalati min ash-shaytan ma'ana ban abu asanni sannu a hankali to wannan al'amari ne daga Allah madaukakin sarki Allah yana san sa amma gaggawa gabgab yin abu nan da nan wannan ba abu ne da Allah madaukakin sarki yake san sa ba saboda kun ga wannan ai ba tafiya masallaci bane tahowa ne daga ina daga Arafa ko kuma tafiya zuwa wajen Arafa amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nemi ya hana sauri to shi yasa sai mallan yayi kiyasin waɗannan abubuwa tafiya masallaci da tohuwa daga arfa da dukkanin wata tafiya da mutum zai yi zuwa wani waje na ibada akan ya tafi a hankali ya ba a sanni sannu ba a so ya gaggawa akan shi wannan hadisi rahul bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi wa rawahu muslim ba'dahu imam muslim ya fitar da wani sashi daga cikin sa malai ce albirru abinda ake nufi da albirru shine at-ta'atu shine ayyukan da'a duk abinda Allah subhanahu wataala yake so wal ida' abinda ake nufi da ake nufi da kalmar al ida'u bi dadin mu'jama da ba radi mai dugo ita ce badun kenan qabla haya kafinta kuma akwai ya'un wa hamza maqsura da kuma al hamza wacce take mai kasra wa huwa al isra'u
shine gaggawa saboda haka wannan hadisi gaba ɗaya da muka lissa da suke bayani akan babun sun haskaka mana rashin gaggawa akan duk abin da ya shafi tafiya ta zuwa wajen wani waje na ibada. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Babu ikrami dhaifi, babin da zamu shiga yanzu shine babin da zai bayani game da karrama bako. Karrama bako, karrama bako abu ne da shari'a take son sa, alama ce daga cikin alamun imanin bawa, alama ce daga cikin alamun nagartar bawa. Wulakanta bako, tozarta shi, yin buris da shi, ɗaya ne daga cikin alamun raunin imani na mutum. Don mutumin da ya ga baya iya saukar bako, baya iya karrama bako, to wannan ko shakka babu, alama ce da take nuna cewa a cikin imaninsa akwai rauni kwarai da gaske. Idan ka tsinci kanka a cikin masu karrama bako da mutunta bako, to wannan kuma alama ce da take nuna cewa imaninka alhamdulillah masha Allah. Shi zai ku ga iyayenmu na da sun samu ci gaba a rayuwarsu da mu'amalarsu ta yau da kullum. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka rike akwai irin waɗannan ta'adu masu kyau, karrama bako. Mutum ko ba a san shi ba, matafi ne, ba a san daga inda yake ba, dare zai masa sai kaga an bashi masauki, an bashi abinci, an karrama shi, ya ci ya sha, ya yi wanka, ya tashi kuma ya ci gaba da tafiyarsa. To wannan abin da suka yi shi kadai ya isa Allah madaukakin sarki ya gode musu akansa. Mu kuma irin waɗancan kyawawan ta'adu sai muka ɗauke sai muka yi jifa da su a bayan bayanmu. Wanda ka sani ɗin ba, za ka ga ba kowane kake iya saukar shi kamai abin da ya dace ba. Sai ana cewa ai mutum ma baka san shi ba, ta za a yi ka sauke shi ko abin da ya kama da haka. To duk ba abubuwa ne masu kyau ba irin wannan. Ya ga ta ga yana da kyau da lura da sanya ido akan abin da yake kaiwa ya komowa. To amma wani zubin za ka ga ba hakan ba ne, kawai rowa ce da rashin sanyi. Sai ga yanzu galibi irin wannan tafiye-tafiyen da mutum zai tashi daga garin sai ya je wani waje kwana uku, an rage sosai da sosai. Ziyarce-ziyarce na dangi an rage su duk ba a yi, me yasa? Saboda shi wanda zai je yana godon kada ya je a mai wulakanci, kai kuma da za a zo maka ba ka so a zo a dora maka nauyi, haka mutum yake cewa. To addinin musulunci abu ne da yake kokarin kwatantar wajen karrama bako da kuma duk abin da yake da alaka da wannan. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ce, hal ataka hadithu dhayfi ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وأن آيوه سنة تكين سورة الذاريات ألا مرحبا سركي كي بام لابارا عن نبي إبراهيم دوسبا كيدي التي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين شيني أي قد أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل ونزع لفظا القرآن تنزع لفظا معنى قد كمر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر نفت أم فهمت يوى معنى تبس لابار باكين النبي إبراهيم ما سجر ما سمتن سيازو مكيا مزان الله صلى الله عليه وسلم kamar mai tambaya ya tambaya to me ya faru da bakin annabi Ibrahim da suka zo masjid. Allah ya ce id dakhalu alayhi, tunda lokacin da kaga kamar ma annabi ya san ma abin da akai, kamar a gaban sa akai, ana bashi labari ne fa, amma ka duba kamar ga abin nan a gaban shi yana gani. Id dakhalu alayhi, tunda lokacin da suka shigo masa suka fado cikin gidansa, faqalu salama, sai suka yi masa sallama suka ce salamun alaikum, amince tabbata a gare ku. Qala salamun, shi kuma sai mai musu sai ce kuma amincin Allah ya tabbata a gare ku. To shine sai malamai suka ce kun ga su da suka tashi suka ce salama, ma'ana suka kawo abin da nasaba, shi kuma sai kawo musu abin da mai da rufa'a salamun, sai suka ce ya mai musu abin da ya fana su, saboda ka'ida ne a larabci rufa'a aqwa minan nasab, tafi karfi sama da mai da nasaba. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wa idza quyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha, idan aka gaishe ku to ku yi gaisuwa, ku rama gaisuwar da aka yi muku da irin abin da aka gaishe ku da shi ko kuma abin da ya fi naku kyau. To annabi Ibrahim sai ya gaishe su da gaisuwar da ta fita su, qala salamun, kuma amince tabbata a gare ku, sai dai kuma qaumun munkaruna,
mutane ne ay ghuraba da alamu ku baki ne ku duba lafazin da ya amfani da shi bai ce musu kai amma gaskiya ban san ku ba daga ina kaga an kiga mutane ka zai ji wani alamun haka da zai ji wani rashin jin dadi a ransa mutum ya shigo assalamu alaikum wa alaikum assalam daga ina kake ban san ka ba ina fata an gane amma ku duba lafazin annabawa qaumun munkaruna da alamun ku baki ne mutane ne baki dan bai san fuskar su ba wasu malamai suka ce kuma saboda a sun zo a kamannin a samari kyawawa saboda mala'iku ne kamar yadda Imam Al-Khattabi da Ibn Kathir suka hikaito daga Abdullahi ibn Abbas cewa mala'ika Jibrili ne da Israfil da Mika'il sai suka rikide suka zama samari kuma samarin kyawawa suka zo Annabi Ibrahim saboda haka Annabi Ibrahim alaihi salam bai san su bai taba ganin su ba to shine sai yake ga musu qaumun munkaruna amma ku baki ne ko to babban abinda ya kamata ka kalla a cikin kissa shine faragha ila ahli suna cikin tattauna sai Annabi Ibrahim ya ce ina zuwa sai dan sirare a cikin gaggawa a boye sai ya fita shine faragha ma'ana in salla khafiyatan sai ya silale a boye sannan kuma bi sur'a da sauri kankace me ila ahli zuwa ga iyalinsa faja'a bi ijlin saminin kawai sai gashi da wani dan maraki mai 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 kitse mai nama ko an gane wata ayar Allah madaukakin sarki yace falamma ra'a fama labita an ja'a bi ijlin hanidhin Annabi Ibrahim bai zauna sosai ba kawai sai ya tashi sai gashi ya taho da wani dan mar'i da yake gasashe ma'ana mashwin kenan gasashe anan sai malamai suka ce wannan yana karantar da mu a cikin annabawan Allah madaukakin sarki akwai wanda suke attajirai ne masu kuɗi ne saboda an ba mai kuɗi ba waye daga yin bako zai je gaso masa dan mar'i Malam Abdullahi dan mar'i ba guda dukansu ba wai cinye aka ji aka so ba dan mar'i guda aka ji aka kayar a lokacin aka gaso aka tore shi dukansa to shine sai malamai suka ce babu laifi a tara dukiya mai yawa amma ta hanyar halaka babu laifi ga Annabi Ibrahim abinda yana da garke na shanu da yawa kamar yadda malaman tarihi suke hikaitowa to da ya je gida sai ga shato masa da dan barki suka ce ya to da dan barki ne saboda naman sa yafi dadi kuma yafi laushi idan sai ya girma sosai nama sai kan yi tauri saboda ka sai zo musu da naman da yake mai laushi ya su ji dadin cin sa ku dube da ake karanta ba kofin uwa wato duk madauki abin da babin da muke karantawa babin da muke karantawa shine babin karanta ba to ku kalle yadda Annabi Ibrahim yake karanta bakin sa bai san sa bai taba ganin su ba kalle irin hidimar da yake musu ya ji ya ga su dan marki an kawo gashi nan dan markin ma kuma abin da aka ga su sai aka ga su abin da zai dace da su shine wanda naman sa bai tauri ba kuma aka yi gashin da babu abin da zai fita daga cikin nama ba su yi aka ba wanda da yawa daga cikin abin da ya kamata a ce sun samu na dadin naman ya tafi gashi aka fa qarrabahu faqarrabahu ilayhim lokacin da yazo da wannan gasashen dan maraki faqarrabahu ilayhim sai kusantar da shi zuwa gare su annan ma malamai sai suka ce zama dauki wani yanayi yadda ake bi a karna bako ma'ana bai aje musu daga nesa yace ku taso ku zo ku ci badan yi wahalar da su a'a sai kai musu kusa da su inda kai hannunsa zasu mika su dauka su ci ina fata an gane bai kai musu wani zai aje musu yace to bismillah ku tashi mu je mu ci abinci ba sannan abin da na wuce na manta shine kun ga lokacin da Annabi Ibrahim ya niyyar kawo musu dan maraki bai ga musu cewa ku zo na ji an kawo muku abinci ba ba wannan idan kai bako kace masa to ku zo na bar a je a su muku abinci bar a dafa muku abinci wannan dai salar ruwa ne bare kuma kace za ku ci abinci idan salar ruwa ne ba daidai bane abin da ya kamata a matsayin ka na mai karrama bako karimi kana yin baki kuna cikin hira an zo lafiya da sauransu ka shimfida musu fuskar ka su ga walwala da aminci a cikin zuciyarka idan duk sun ga wannan to me ya kamata sai ka ce musu ina zuwa din nan to sai ka fita to anan kuma sai ka je ka samu musu abin da ya dace da su sai ka je ka to musu da abinci shine abin da kawai sai dai su gani abin da ya kamata kenan amma mutane suna zaune sai ka ce barin jin samu muku abinci wasu daga cikin malamai suka ce ai wasu za su dan ji nauyi sun dora maka nauyi ko wani abin da ya kamata ka bai kamata ba amma kawai ka tashi ka je ka to musu da abinci lokacin da Annabi Ibrahim ya je kai musu abincin kusa da su sai ga sun noki hannunsu babu wanda yake kaiwa cikin abincin bare kuma ya dauka ya ci to shi da sai ya tambaye su ala ta'kuluna ba za ku ci ba ku sa hannu ku dan taba mana asa albarka to lokacin da ya kai musu abincin sai ya ga ba sa ci to fa wajasa fi nafsihi fa wajasa fi nafsihi khifa sai wani abu na tsoro sai ya darsa a zuciyarsa qulna la takhaf sai suka ce masa kada ka ji tsoro to daga baya sai suka masa bayani cewa su mala'iku ne daga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya aiko su ne gurare guda biyu guri na farko an aiko su wajensa shi Annabi Ibrahim domin su yi masa bishara akan zahi fada a lokacin Annabi Ibrahim ya kai wajen shekara ya kusa shekara 100 matarsa ta kai wajen shekara 80 ba su da da a lokacin mala'iku Allah madaukakin sarki suka yi masa bishara da cewa zai haihu zai samu da to shine abin da ya bawa matan mamaki ta to ita kuma za ta kawo wani abu na abinci ko abin da ya kama da haka sai ta ji ana zancan ana labarin cewa za ta haihu to shine sai ta ce qalat a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba ali shaykha inna hadha la shay'un ajib yanzu duk da tsufan nan nawa na ta farkashe duk da haka zan haihu ga mijina shi ma tsoho haka za mu haihu kai wannan abin mamaki qalu ataajabina min amrillah sai mala'iku suka ce zaki na mamaki idan al'amarin Allah ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait zuwa dai karshen kissar to nabi kuma an aiko shi ne zuwa ga annabi lut alayhi salam to babban abin da ya kamata mu dauka a cikin wannan ayoyi shine yadda annabi ibrahim ya rinka bi wajen karrama bakin sa dai tare da cewa bai san su ba qaumun munkaruna mutane ne ku baki da ba san ku ba amma wallahi abin da ya musu to wannan shine abin da ya kamata mu dauka a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخضون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد تو كما يدنا جاء مكودقا وزن النبي إبراهيم دام وزن النبي لوط لسكي تو شما النبي لوط لسنجي مسا أمت أيام باكي bai san su ba bai taba ganin su ba kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suke kawo cewa lokacin da suka je sun samu wasu daga cikin ayin annabi Lut ne a waje sai suke ga musu cewa da Allah wa za su samu ya karbu bakuncin su to waɗannan ayyana annabi Lut suna ganin sai hankalin su ya tashi dan sun san halin mutanen su mutanen banza ne ba su da mutunci sai suka sauri suka je suka kirawo baban su sai suke gaya masa ga abin da yake faruwa sai yake gaya musu cewa ku daga ina kuke ko da kuka zo bakunta wannan gari ba ku san mutanen garin ba sai suke tambaye su su waye mutanen garin ko me suke aikatawa sai yake gaya musu cewa ai a doran kasa bai taba ganin sharrin mutane mafiya sharrin mutane a doran kasa irin waɗannan mutanen nawa ba yake gaya musu to kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo cewa dama Allah subhanahu wata'ala ya gaya mala'ikun Allah cewa kada su halakar da mutanen har sai Annabi Lut ya bada shaida huda akan su ya karbe su suka shiga ciki ana tattaunawa idan labari sai ƙara tabbatar musu bari cewa waɗannan mutanen banza ne ba su da kirki sai da faɗa su hudu kuga sun samu shida nawa kenan shida hudu akan su to suna zuwa gidan akwai mata Annabi Lut wanda Allah madaukakin sarki ya buga mana misali da ita baraballahu masalan daraballahu masalan alladhina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut lokacin da matar Annabi Lut ta ga shigowar waɗannan baki, kamar yadda kuka sani tana ɗaya daga cikin waɗanda ba su yi imani da mijinta Annabi Lut ba, sai ta fita ba ta zame ko ina ba sai wajen mutanenta, ta je ta ba su labari cewa an yi wasu baki kyawawa tunda take ba taɓa ganin baki masu kyau irinsu ba. Saboda haka waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi, suna jin labarinta sai ga mutanensa sun taho suna gaggawa, shine yuhra'una ilayhi, suna gaggawa zuwa ga gidansa su je su ga waɗanne irin baki aka yi domin su fasikancin da suka saba da su. Wa min qablu, Allah madaukakin sarki ce tun kafin zuwan mala'iku zuwa Annabi Lut, kanu ya'maluna sayyi'ati, sun kasance suna aikata mummunan aiki na namiji ne mai namiji, tare da wannan aiki nasu su ne mutanen da suka fara assasa wannan aiki a doron ƙasa kafin su ba a taɓa samu ba. Kafin zuwan mutanen Annabi Lut ba a taɓa samun mutanen da namiji yake neman namiji a cikinsu ba sai a kansu. Shi ne ke ce musu wa lutun id qala liqaumihi atta'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamina, yanzu ku rinka aikata alfashar da babu wani daga cikin talikai da ya taɓa aikata irinta, ba a taɓa samu namiji ya nemi namiji ba sai a mutanen Annabi Lut. To tun kafin zuwan mala'iku wajensa sun kasance suna yin mummunan aikinsu. Qala ya qaumi, lokacin da Annabi Lut ya gansu sun taho da gaggawa sai hankalinsa ya tashi ya ce ya ku mutanena, ha'ula'i banati hunna atharu lakum, ku ji tsoron Allah, waɗannan ƴaƴana ne. Abin da ke nufi da ƴaƴana shine matayen al'ummarsa, ma'ana malamai suka ce kowanne annabi mutanen al'ummarsa kamar ƴaƴa ne a kansa, kamar ƴaƴa ne a gare shi. Saboda Allah ya ce annabi aulabil mu'minina wa azwajuhu ummahatuhum, matayen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, iyayen mu'minai ne kowa da kowa gaba ɗaya ya shiga cikin su. To tunda su matayensa iyayenmu ne, to shi ko menene kenan? Ina fatan fahimta, a matsayin uba yake. To shi ne gaya musu cewa ha'ula'i banati, waɗannan ƴaƴana ne, kun aqhara lakum, sun fi tsarki a gare ku, ku je ku neme su. Amma ina me abin jin daɗi namiji ya je nemi namiji? Fattaqullaha, ku ji tsoron Allah, wala tukhzuni fi dhaifi, kada ku laƙanta ni, ku tozarta ni, fi dhaifi, a cikin bakina. Alaysa minkum rajulur rashid, yanzu a cikin ku babu wani mutum shiryayye da zai gaya musu abin da suke ba daidai ba ne? Babu wannan wanda zai umarni da kyakkyawar hanyar da mummuna a cikinku gaba ɗaya? Da suka tashi mai suka ce masa? Mai suka ce masa? Ƙala ƙad alimta ma lana fi banatika min haqqi, ko? Wa innaka lata'lamu ma lana, ƙalu ma lana fi banatika min haqqi, wa innaka lata'lamu ma nuridu. Suka ce masa ai ka san bamu da wani haƙƙi, bamu da wani rabo a jan ƴaƴayen ka mata ba wannan muke nufi ba. Wa innaka lata'lamu ma nuridu, kai ka san abin da muke nufi. Su rashin mutunci ne a ransu, ga mata an ce ku je ku samu mata ku yi aure, sun ce su ba wannan ba, su maza suke so. Wa innaka lata'lamu ma nuridu, to Annabi Lut abin ya ƙara dogon zuma, shirin sa ya ɓaci, sai ya ce law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukuni shadid, yace ina ma ina da wani karfi da zan yaƙe ku da shi, ko kuma na tare zuwa ga wasu jama'a masu karfi wanda za mu haɗu mu yaƙe ku da shi. Saboda a lokacin babu wanda ya imani da shi a lokacin, sai ɗan tsirari ɗan kaɗan ba za su wadata ba, kuma su amfanar masa da iya mayar da waɗannan mutane masu yawa da suka zo domin aikata wancan mummunan aiki. Saboda haka mala'ikun da suka ga Annabi Lut hankalinsa ya tashi, sai suka ce masa ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka, ya kai Lutu ka kwantar da hankalinka, mu manzannin ubangijinka ne ba za su isuwa inda kake ba. Saboda haka abinda muke so shine ka ɗauki iyalinka da duk wanda yake naka ne, ka fita da asuba ku bar garin, sai dai matarka ita kadai. Annabi Lut a lokacin da ta gaya masa haka, ku duba shekara da shekaru fa yana fama da bala'insu da masifarsu, amma a lokacin da ta gaya masa sai da asuba za a halakar da su, sai da ya ce musu alaysa subhu bi qarib, ma'ana asuba ba ta yi nisa ba kuwa, asuba ta yi kusa, anya kuwa ta yi kusa, ai ya kamata a ɗan sauko da lokacin halakar da su, ma'ana saboda ya matsa a halakar da su. To mahalli shahidi a cikin wannan kisa ta Annabi Lut shine ku duba yadda Annabi Lut ya damu ga baƙin da bai san su ba, shi ma lokacin da ga za a zake musu, to haka ya kamata dukkanin mutumin da ya bako ya damu da bakonsa ya ko ba shi kulawa da ta dace da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah da Allah ta kara tabbata gare shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi kira da abu ci su kara tabbata gare shi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira falyukrim dhaifahu to ya karrama bakonsa wanda duk ya kasance yana yin imani da Allah yana kuma yin imani da ranar lahira to ya karrama bakonsa mafhumul mukhalafa na wannan wanda ko baya imani da Allah baya imani da ranar lahira yayi me ya wulakanta bakonsa an fahimta ma'ana mutumin da yake wulakanta bakonsa kamar abin da yake nunawa me baya imani da Allah cikakken imani ba kuma imani da ranar lahira cikakken imani to amma mu sani waye bako ya kamata mu fahimci wa ake nufi da bako shine sai malamai suka ce bako shine huwa allazi yanzilu bika musafiran li ajli an tatalaqahu bil iwa'i wat ta'ami wash sharabi wa ma yahtaju ilayhi shine duk mutumin da yazo ya sauka a wajenka a matsayin sa na matafi wanda yake bukatar ka sauke shi ka bashi masauki da abinci da abin sha da duk abin da yake bukatuwa zuwa gare shi wannan shi ake kira bako ba'ana mutumin da ya tattaki ya tafi ya daga wani garin ya zo wajenka ya sauka zai yi kwana daya ko kwana biyu ko kuma abin da ya saukaka wannan shi ake kira bako amma mutumin da ya tashi daga nan Hausawa ya tafi cikin gari wannan ba bako bane wannan sunan sa azza'iru mai ziyara kenan ina fata an fahimta yawa shi ba za a ce kada a karrama shi ba a'a amma ba irin karramawa da shari'a ta ce ayi wancan ba abin nufi suna da bambanci shi wancan haƙin sa bai kai na wannan ba saboda haka mutumin da ya tattaki musamman da wani garin ya zo wajenka dan ya wasu kwanaki wannan shi ake kira me bako to bako kuma kala kala ne kowanne gwargwaro yadda bukatar sa take gwargwaro yadda yake masa hidima wani bakon zaka ga dan ajin sama ne babban mutum ne to ya kamata idan ka tashi masa hidima kai masa babban hidima wani kuma burin sa iyayenmu ne daga karkara suka zo wannan shi bai bukata a ce sai kai masa wata wani idan ya zo yanzu wajenka gidan da kake ciki ba za ka iya ajiye shi a ciki ba sai dai ka je ka masa hotel a bashi abincin hotel da sauransu ba haka ba ne wani kuma za ka ga saboda shi bai damu ba abincin ma da kake ci na yau da kullum idan ka bashi zai gode sosai da sosai yanzu misali iyayenmu na karkara da suke rayuwa a ƙauye galibi za ka ga da daddare tuwo za a ci sannan da safe a yi ɗumami a ci haka ne da rana kuma a ɗan samu wata yaƙiya ko wani al'abin nan zogale a ci da sauransu shikenan to irin wannan idan suka zo wajenka da safe ka kawo mutum ko da kosai ka karrama shi zai ji daɗi da rana ka dafa masa shinkafa da taliya da salak da ɗan nama a kai daɗi zai ji sosai da sosai ba haka ba ne amma mutumin da yake babban ne sosai da sosai shi wannan abubuwa bai ɗauke sa matsayin wani abinci ba ka zama ba wani abu ne a wajensa shi idan ya zo kaga wanda ya haɗa ka da aiki saboda haka yana zuwa sai ka fita ka je ka samu wannan ka ɗebo wancan ka kawo wancan in ka kawo kuma ɗan sakura ya bar shi saboda duk wannan ba a gaban suke ba gwargwadon baƙo yadda yake malamai suka ce gwargwadon da za a masa hidima wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira falyasil rahimahu ya sadar da zumuncinsa shi ma sadar da zumunci gwargwadon bukatuwar kowane makusancin da zaka sada zumuncin da shi akwai wanda abin da yake bukata ka dauki kafaka ka je wajensa ka kame ziyara wannan shi yake bukata kawai wani kuma abin da yake bukata shine ka bashi kudi saboda bashi da shi wani abin da yake bukata ka sai kayan abinci da kayan sawa ka kai masa kowanne gwargwadon bukata sa gwargwadon yadda zaka sada zumunci wani ma kawai abin da yake bukata ka dau waya ka kira shi ku gaisa ka da sada zumuncinsa saboda ko kowanne sai ka kalli gwargwadon bukatar sa sai kai masa saboda haka imani da Allah ne imani da ran lahira ne sada zumunci rashin su kuwa alamar rashin imani da Allah da ran lahira ne Allah ya kyauta wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir haka na duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ran lahira falqul khairan aw liyasmut to ya fada alkhairi ko kuma ya shu a can gaba imamu nawawi ya kulla babi a wannan babin yake bayani cewa magana kala uku ce karkashin wannan hadisi akwai magana da take alkhairi ce gaba ɗayanta akwai magana da ba alkhairi bace ba sharri bace akwai magana da take kuma sharri ce gaba ɗayan ta ita kuma to a waɗannan maganganu guda uku shari'a ta baka dama kai ɗine ka rabu da guda biyu wacce take alkhairi ce gaba ɗayan ta ita aka ce kai falle kul khairan aw yasmut wacce ba alkhairi bace ba sharri bace kai shiru wacce take sharri ce dama wannan min babu alaka batta ina fata an fahimta to kun ga malamai suka ce mutumin da yake magana wacce ba alkhairi ba sharri ba akwai alamar tambaya a imaninsa da Allah da ranar lahira fa ya kuma mutumin da zai zo na yana yin sharri Allah ya sa an fahimta wannan maganar da yake ba alkhairi bace ba sharri bace halak ce kawai to babban abin da yafi masa alkhairi shine batta ya kuma mutumin da idan ya zana babu abin da zai sai zagin wani sai ciwo wani mutunci sai cin naman mutane ya kuma irin wannan kun ga mafi sharri kenan saboda haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai matukar mutum yana so ya kasance cikin wanda imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko kuma ya shiru muttafaqun alaihi wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa an abi shurahin khuwailid ibn amru al-khuzai radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu sai naji manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira falikurim dhaifahu ja'izatahu to ya girmama bakonsa ya karrama bakonsa ta hanyar bashi kyautarsa ya bashi kyautar da ta dace da wannan bakon qalu sai sahabbai suke tambaya suka cewa ma ja'izatuhu ya rasulullah me kake nufi da ja'izatuhu wannan kyautar da kace a bawa bako mecece ita qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yawmuhu wa lailatuhu shine ya karrama shi ya girmama shi ya mutunta shi yininsa da daransa ma'ana ya zauna tare da shi ya ɗebe masa kewa ya bashi abin da yake bukata na ci da sha da bukatu ne da kullun tsawon dare daya da yini daya wa biyafatu thalathatu ayyam amma ita saukar baki karrama bako ka soke bako ka bashi abin da ya dace da shi ana yini tsawon kwana uku fama kana wara a zalika duk abin da ya kasance a bayan haka fa huwa sadaqatun alaihi to wannan sadaka ce akan sa idan ka ga dama kai zaka samu lada idan ko baka yi ba baka da laifi Allah sai an fahimta idan kai bako shari'a ta ce ka ajiye shi tsawon kwana uku ka bashi ci da sha da makwanci tsawon kwana uku wannan duk haƙƙin sa akan ka yake to da zarar kwana uku ta wuce to yanzu abin kuma ya jiyo kanka idan ka ga dama zaka ci gaba da kula da shi sadaka kake zaka samu lada kamar ka dafa abinci ne ka kirawo almajiri ka bashi zaka samu lada amma idan ka ga dama baka da hali to zaka iya kirawo su ka ce masa to akara maka lawo abinda shari'a ta ce nayi na wajibi yanzu sai a fita gari a je a kwadago wajen zama ma da kaga zaka bashi idan kaga dama ka bashi idan baka dama baka ce to a je a kama haya kuma ka ce wannan shagon haya ne ka kama duk babu laifi ba fa laifi kai ba yawwa kada a ce ka san mutane yanzu sai an kani sai a ce baka da mutunci shi ba haka bane ba laifi kai haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa tsawon kwana uku shine abin da aka kaiyade maka amma ka san idan kai dan uwanka haka ai ka shiga uku yawwa gwanda dai ke sadaka din ko shine abin da yafi indai da hali sai ka bashi ko kwana nawa zai yi haka dai a awwa dan jujuya abin da ai masa abin da ya dace din yafi muttafaqun alaihi wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin li muslimin a cikin riwayatin muslim kuma cewa la yahillu li muslimin bai halatta ga muslimi ayu qima inda akhihi da ya zauna a wajen dan uwansa hatta yu'thimahu har sai ya kai shi zuwa ga abin da zai sabo ma'ana har sai ka kai wanda ka zauna a wajen nasa ya shiga cikin abin da yake ba daidai ba ya sabo قالوا سيسابي سكت يا رسول الله يا من زن الله وكيف يؤثمه شيء ذا أبتن يبقى وكم يساشي يسابه يا ذا هكا تكسجي قال سيتي يقيم عنده ولا شيء له يقريه به يجي زونا أوجان سشيك وباشي دا أبن دا لسو كيشي دا شي باشي أم فهمتا يوا شما بتن دي أنا دن jujjulawa ne haka dai a sama abin da za a ciyo gaba kuma a hakura haka to sai ka je ka sauka a wajen mutum yayi kokari iya abin da zai iya yaje samo bashi yazo ciyar da kai kwana daya ya ƙara zuwa ya bubbuga ya samu haka dai har kwana uku to abin da ya kamata idan ka lura da halin da yake ciki sai ka tashi ka ce to malam shikenan ka tafi idan ma kana da abubuwan da zaka yi a garin fiye da waɗannan kwanaki to ka je ka samu wani wajen da zaka kama ka biya kuɗi ka ci gaba da kula da kanka shine abin da yafi kada ka kai shi zuwa lokacin da shi ba zai iya kula da kai ba sannan kai kuma baka tashi ka ba wajensa to wannan shine abin da annabi yake nufi da me sai ka sa shi ya lefi wannan ba daidai bane so da ka rinka lura da halin wanda ka je wajen nasa idan ka san wanda ka je wajen sa ba shi da ƙarfi yi kokari kai abin da yake cikin takaice lokaci ka tashi ka dawo wannan shine abin da ya kamata to ina gani an yi kamata mu dakata saboda mun zo ƙarshen babi lokaci kuma ya riga ya ja insha Allah ta'ala sai mu zo zamu tashi a sabon babi abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskuren da muka kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh